Wannan hukunci da bankin bada lamuni na duniya ya dauka na ƙara haɓaka asusun da Najeriya ke ajewa a ƙasashen waje da dalar Amurka biliyan 3.3 da rabi. Abu ne da shugabar bankin Kristalina Georgieva ta ce kuɗi ne da zai amfanarwa Najeriya buƙatu na dogon lokaci wajen ginawa ƙasar ƙarfin gwiwar farfado da tattalin arzikinta a fannin shawo kan tasirin da cutar corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Amma ƙwararre a fannin nazarin zamantakewan ƙasashe da kuma siyasar ƙasa da ƙasa, Abubakar Aliyu Umar ya ce wannan alamu ne na yaudarar ƙasar Najeriya kawai.
Wannan ba wani abu bane da ya wuce wani siga ne da wata hanya da aka fito da ita na yaudara saboda a sake jefa ƙasar nan cikin hawula'i, domin babu yadda za a yi sabautar da kai, babu yadda za a yi ka samu ƴanci muddin za ka tafi da hannu neman bashi a wurinsu. Dama bashin ya mana katoto a ƙasar nan, to yanzu ma tunda sun tabbatar bashin ya mana ɗaurin suite, kawai da kansu ma suke nema su bada wannan bashi. To kuma wannan bada bashi da suka yi ba wai sun baka bane haka kawai, a'a sun baka ne don a ci gaba da bautar da ku. Wannan babu gaskiya cikin wannan al'amari, hanya ce ta zalunci, kuma abu ya haɗu da gwamnati dama mai neman bashin ba a mace musu gashi ba, sun bi suna nema, kuma duk wanda aka karba baya ma bamu san abin da aka yi da kuɗaɗen ba. To duk da haka kuma yanzu kiransu da aka yi har aka ce za a saka musu, to me kawo wani bunƙasa asusunsu na ƙasan waje? In ba wata manufa bace ake da ita, babu rami, me kawo hankali da rami?
To sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'abu Idris Miƙati, wannan wani yunkuri ne da bankin lamuni kan yi wa mambobinta da ke fuskantar na ƙasa a fannin tattalin arziki.
Idan aka yi amfani da kalmar lamuni, wato lamuni bashi ne amma ba bashin da ake ɗaukan kuɗi a ba mutum ba, an baka kaman abin da muke kira a turance garanti, wato na tsaya maka ko na tsaya maki, ki je in kin sai kaya ya wuce ƙarfin kuɗin da yake aljihunki ko nawa ne ki ɗauki kayan lokacin da kika samu dama ki biya, in ma baki iya biyan ba ni wanda suka baki kayan su dawo su zo su same ni, ni in biya su. Wannan shine lamuni. Wato tattalin arzikin ƙasar Najeriya musamman darajar naira ya shiga wani halin ƙaƙanuka yi saboda farashin man fetur da yake tangal-tangal, ba ma iya aje kuɗaɗenmu na shiga kaman wato foreign reserve kenan, wanda shi ne yake sa darajar kuɗinmu ko ya hau ko kuma ya ragu. To darajar kuɗinmu yana fama da matsala, yana faɗuwa.
Sanarwar da shugabar bankin IMF Kristalina Georgieva ta fitar na nuni da cewa wannan mataki ne da bankin zai ci gaba da ɗauka domin a bunƙasa arzikin ƙasashe da ke membobin bankin domin su samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.